من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن أنا عزيزا حكيما.
الحمد لله رب العالمين أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام وبركاته. دبو ديا دريف تودا أربعين دبيو هجرة من زم الله صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina 221 miradiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na Nisa'i. A jiya aya ta karshe da muka fassara ita ce karin Allah ta'ala walladina innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara hum battalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab. Ubangiji subhanahu wa ta'ala jahannama tarjikin su sanuna dantana jahannama kuma kuma muna wato ainihin musulmi wadanda suka saba wa Allah ta'ala su kowa sauƙin azaba a wutar jahannama ruwa shi wutar jahannama farfar ki gani shi ne azaba a cikin wutar jahannama. Ya abun yake Allah ya tsare ka da في بطونهم والجلود يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وبنجي تعالى وطن دا سكا كافر شيء وألا تعالى ذا أين كاموس تقافين ينو ترجح النما وترجح النما إتني ذا تدما جان دا سكا إن ذا أجين نزوبا موسو روان ذا في تمن كاونا سو وان دا دي دي دين غا نركد دا أبن دا كي سكين سكين سو دا كما فاتن سكين سو ga kuma guduma na karfe wanda mala'iku zabaniyawa masu gadin wutar jahannama da su dinga dukan su da shi. Ubayd bin Iyab yace wutar ne idan ta kone su daga can ciki sai ta harbo su sama. Sai mala'iku kuma su bugi su da guduma sai ta sake narkar da su kasa. Wutar ta sake jefo su sama mala'iku kuma su bugi su da guduma su yi kasa da su. Haka haka har abadan abada babu hanar da wannan azaban za ta yanki. Wanda ita ce azaban da take jiran duk wanda ya kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Ubangiji ta ce kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Duk lokacin da suka zo su fita saboda bakin ciki sai a sake maida su a cikin wato ainihin wannan wuta ne. Wato azabar wutan ne da damuwa su yi kokarin su ko za su iya fita ina sai a sake narka musu guduma sannan a maida su a cikinta. Saboda wutan ta kewaye su ne ko ta ina ta sama da ta ƙasa. A cikin suratul ankabut Allah ta'ala ta yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Rana alkiyama ranan da azaba za ta lullube su ta saman su da karkashin kafan su gaba daya. لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل. أسين سورة الزمر. ثمن سو رفينا وترجع النما حسن سما وتي رفينا وترجع النما وتكوت إنادي الله تعالى يقرقدي أكم ونا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقة وندي قداما Allah ta'ala ce mun tanadawa waɗanda suka kafircewa Allah wutar jahannama wanda za ta kewaye su ta musu katanga idan sun jinyunwa sai a ba su bishiyan zakkum wanda za ta yayyanke hanjin cikin su sai su ji kishirwa sannan sai a ba su tafashashshen ruwa tiwon yan wutan jahannama idan suka sha sai hanjin su kuma ya fara yayyankewa haka dai za su dinga tafama a cikin azabar Allah. Allah ta'ala ya ce wurin zaman su yayi muni. Sana a cikin surat Ibrahim Ubangiji ta'ala ce wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfat sarabiluhum min qatranin wa taksha wujuhahum an-nar. Zaka ga mujrimai masu saba wa Allah ta'ala ranan alkiyama an daure su an musu mari an hada hannu da wuya an daure rigunan su ma wato nan na cikin talma ne saboda wutar jahannama ta ci yanda take so. Zaka ga wuta ta lullube fiskokin su da ko ina da ko ina a jikin su. Da wasu daga cikin irin wayannan ayoyin wanda suke fadan narko na azaba da Ubangiji ta'ala ya tanadawa dukkan wanda ya kare masa ko ya kafirce masa. To da haka wannan abun tsoro ne, mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala don kar mu je mu fada wannan haka. Al'ada na Ubangiji ta'ala idan yayi maganan wutar jahannama da azaban da ya tanadawa ƴan wuta sannan kuma sai ya fadi wato aljanna da kuma ni'imar tana da wadan aljanna sai zama at-targhib wa at-tarhib. Idan an tsorita ka a can to sai ka du sai ka ji tsoro ka daina sabawa Allah ta'ala sannan sai akwai dai tarda kai kuma aljanna din domin ka yi kokari kai aiki don ka shiga aljanna din. To shine anan Ubangiji ta'ala kuma yake cewa wallazina amanu wa amilus salihat.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
وبنجد تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودند سكي إيماني دا الله كما سكي أيكي نقلي وندخلهم جنات. الله تعالى دن شقد سوء الجنتين تجري من تحتها الأنهار وندقور ميك غدانا أكركشن خالدين فيها أبدا وندرس دوما أتكي حر أبدا أبدا لهم فيها أزواج مطهرة سنا دماتا وندرس كي بركة كفو دقا كذنتا أتكين الجنة دين وندخلهم ذلا ظليلا كما زعم شقد سوء إنوى مدوميا وندبات الإياكا. أنا أبنجي تعالى yana gaya mana siffofin yan aljanna shine imani da aiki nagari. Wadanda suka yi imani na gaskiya kuma suka yi aiki nagari Allah ta'ala zai shigar da su aljannatansa wato aljannansa. Aiki nagari shine aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai yi shi saboda Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Allah ta'ala ya ce dukkan wanda yake kaunar rahamar Ubangiji ta'ala ranar alkiyama to yayi aiki nagari sannan kar yayi shirka a cikin aiki wato kar yayi riya a cikin aiki. Aiki nagarin kuma shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ta'ala shine ya halitta mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku a duba a ga wane ne yafi kyawun aiki. Fudayl ibn Abi yace ai akhlasuhu wa aswabuhu, wa yafi aiki mai tsarki kuma wane ne aikin sa yafi zama daidai. sai aka tambaye shi ma akhlasuhu wa ma aswabu, menene ma'anan aikin da yafi daidai kuma yafi tsarki? Yace idza kana al'amalu khalisan wa lam yakun sawaban la yaqbaluhu Allah ta'ala hatta yakuna sawaba, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yaqbaluhu Allah ta'ala hatta yakuna khalisan wa sawaban wal khalis ma kana lillah. Idan aiki ya zama mai tsarki Allah baya karbansa sai ya zama daidai, idan ya zama daidai Ubangiji ta'ala baya karbansa har sai ya zama mai tsarki. Aiki mai tsarki shine wanda aka yi shi don Allah, aikin da ya zama daidai mai kyau shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah. Saboda haka dole ne ka tabbatar da aikinka ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma aikin ya zama ya kai shi tsakaninka da Allah don neman yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan shine siffan aikin da zai kai ka aljanna. Imani su kai aiki na gari, zan shiga tamam. Imani aljannan da za a kai shi, manzo sun ce aljannatu mi'atu daraja, aljanna hawan hawa har guda 100 ne kowa gurgudun imaninsa. Amma dukkanin aljannatan ta 100 min tahtiyal anhar, koramu suna gudana a karkashin su, korama na ruwa, korama na giya, korama na nono, korama na zuma. Idan an ce korama shine abin da yake gudu, yake tafiya, ruwan da yake tafiya wanda baya karewa, haka zaka same shi a aljanna. Kowa a aljannarsa a kasan akwai rariya wanda korama take gudu a abin nan a kasansa. Za ka ɗiba yadda kake so, idan giya kake so za ka ɗiba ka sha, idan nono ne za ka ɗiba ka sha, idan ruwa ne, idan ma zuma ne, kowane irin abu za ka iya ɗiba ka sha. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu Muhammad, ya ce matsalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh wa anharun min khamrin ladhdatin lisharibin wa anharun min aslin musaffa. A cikin aljanna akwai koramu na giya, abunan na ruwa wanda baya canjawa saboda dadewa, kuma akwai korama na nono wanda baya tsami, baya baci. Akwai kuma korama na giya mai dadi ba irin ta duniya ba. Akwai korama kuma wato ainihin na zuma wanda take takakkiya ba irin na duniya ba, wanda ita wannan zuma din wato kashin kuda ne ko kuma aman kuda. Saboda haka waɗannan koramun dukkanin su akwai a aljanna, kuma suna gudana a karkashin wato wannan rariya din ta aljanna wanda Allah ta'ala ya tanadawa wato ainihin bayinsa. Sannan ya ce khalidina fiha abadan, kuma za su dawoma a ciki har abada. Wannan shi yafi komai daɗi. Inda aljanna in shiga za a fita, to da akwai tashi hankali, ida tunanin za a fita ma sai ya hana ka jin daɗin aljanna. Yanzu shi yasa masu mulki ba 100 bisa 100 suke jin daɗin mulkinsu ba, saboda tunanin mulkin zai kare. Kana tsoron shekara 4 an yi ɗaya, an yi biyu, saura ɗaya, saura wata kaza, duk suna cikin tashin hankali. To tunanin zai wuce din nan shine damuwanka. To amma dan aljanna ba yi da wannan tunanin. Idan kana da kuɗi, tunanin kuɗin zai kare sai ya hana ka jin daɗin kuɗin 100 bisa 100. Musamman in Allah ya jarrabe ka, baka da tawakkali ga Allah, kullum kana ganin kuɗinka za su kare, to kullum kana cikin tashin hankali da damuwa, ba za ka mori arzikin yadda ya kamata ba. To dan aljanna ba yi da wannan fargaban. Domin idan ya shiga aljanna, Ubangiji ta'ala zai tambayi 'yan aljanna me suke so. Sai su ce ya Ubangiji, me za mu nema? Ka nauye mizaninmu, a tikeli ya yi nauyi, kyawun ayyukanmu sun rinjaye munana, ka faranta fiskokinmu, ka ba mu abin da baka kawo kowa daga cikin ɗan adam ba, shine aljanna da ni'imar da ke cikinta. Me za mu nema kuma ya Ubangiji? Allah ta'ala ya ce daga yau na yarda da ku, ba zan sake fushi da ku ba har abada. Wannan ya fi aljannan daɗi, ran da zai kore su kenan, har abadan abada suna cikin wato ainihin wannan ni'ima. To kaga wannan shi fi komai daɗi. Shi yasa duk wanda ya shiga aljanna kawai ba zai fita ba, har abadan abada babu ran da zai fita. To Ubangiji ta'ala ya ce lahum fiha azwajun mutahhara, a cikin aljannan kuma suna da mata waɗanda suke tsarkakakku, tsarkakakku daga dukkan irin kazantan duniya. A nan duniya mace komai tsafta za ta yi al'ada, kaga kazanta ne, za ta haihu, akwai jinin haihuwa kazanta ne, za ta yi fitsari, za ta yi bahaya, tsaye da sauran abubuwa na kazanta sai ta dinga wankewa. To kaga a lahira kuma matan ba sa haila, ba sa haifuwa, ba sa ba haya, ba sa fitari. Shine ma'anan azwajun mutahhara, wato mata wanda suke tsarkake ko da dukkan kazanta. Wannan matan su ne hurul ain wa hurun ainun ka amsalil lu'lu'il maknun. Wato akwai ƴan matan hurul ain da aka tanada ƴan aljanna, masu farin farin ido, masu bukin bukin ido, ko masu manyan ido, wanda matan kamar lu'lu'i ne wanda aka boye shi a cikin kwafsansa. Shi lu'lu'i ko da yana cikin bawansa yana da kyau, to ballantana kuma in aka fare bawon ka gan shi a zahirin sa yanda yake, ba kamata ƴan matan hurul'i ne suke. Fa kamar lu'lu'i ne ka fidda shi daga bawansa, amma jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako ne na aikin da kai a duniya ka samu wato ainihin irin wannan sakamako din. To matan duniyan ma idan sun shiga aljanna su ma ba su da wannan kazantan, babu haila, babu haifuwa, ba ba haya, ba fitari. Haka Allah ta'ala zai gyara su su kyau, ba irin yanda suke na wato ainihin na duniya ba. Yasa ta tsohuwa da ta tambayi manzala kuma ta ya Rasulullahi, ka roƙa mini Allah ya bani aljanna. Sai manzala ya ce, ai tsohuwa ba ta shiga aljanna, hankalin ta tashi. Manzala ya ce, abin da yake nufi ai ba za ta shiga aljanna tana tsohuwa ba, sai an maida ita yarinya ko ta tsohuwa ce. To kaga a sai a yanda suke a duniyan haka za su fita, wato za a tada su a aljanna ba. Domin idan yanda suke a duniyan nan ne za su tashi aljanna, in ka samu hurul ain yaushe za ka saurare su? Kaga dole sai an yi panel bita za a musu, ko dole za a dan kuskure su a gyara su ta yanda za su zama abun sha'awa. Kai ƴan matan hurul ain ma su dinga musu ladabi, saboda me? Saboda sun yi gwagwarmaya da mazajinsu a nan duniya, Allah zai musu sakayya na shugabanci a lahira din. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce, wa nudkhiluhum zillan zalila, za mu shigar da su inuwa wanda take madawwamiya, ba irin inuwan duniya ba. Inuwan duniya rana na shafe ta, madawwami take ma. Idan da safe ne to inuwan tana mai yamma, idan da azahar ne kuma ta koma gabar, kaga a hankali inuwan na tafiya har ta kare. In rana ta zo tsakiya babu inuwan, in dai katanga ce. Saboda haka in ma bishiya ne dai, inuwan za ta iya gudu daga gindin bishiyan ta tafi wani wuri inda safe ne ta hantsi. Sannan da rana ta zo tsakiya da azahar kuma ta tsaki ta bar wannan wajen. In dama ka yi ta don ka huta a gargashin ta, to akwai lokacin da ko a gargashin ta take ba za ka samu inuwan ba. To amma inuwan lahira inuwa ce madawwamiya, wanda ba ta gusawa daga inda take. Sannan kuma ba inuwa ce takaitacciya ba, wanda watakila inuwan gidanka ko bishiyanka idan aka kawo mutum 100 wani bai rai samu ya shiga inuwan ba. To amma inuwan aljanna inuwa ce mai faɗi, komin yawan mutane za su sha wannan inuwan, kuma yanda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 amin la yaqda'uha. A cikin aljanna akwai wata bishiya wanda mai tafiya da doki ko raƙumi zai dinga tafiyan shekara 100 bai kure wannan inuwan ba. Tafiya da kawai, tafiya da raƙumi shekara 100 baka kure wannan inuwan ba. A wata riwaya maza ta yake, ku karanta in kun ga dama, wa zillun mamdud, wato inuwa wanda take wato madawwamiya, ko wa zillin ne, wa zillin mamdud, wato suna cikin inuwa wanda take wato miƙiƙiya, wanda kuma bata karewa. Saboda haka ƴan aljanna dai ba su da matsala ta kowane bangare. Idan kana neman mai rayuwa marar matsala, ta inda ka juya ba da damuwa, to wannan shine dan aljanna. Amma duniya duk yanda ta kai maka, to kana da wani matsala kuma, sai ka samu matsala ko na rashin lafiya, ko na wani bakin ciki, ko zafi, ko sanyi da yawa, ko wani damuwa, da wani abu da kake so kuma ka rasa shi, wani burin ka kasa cimmasa. Duka dai ba za ka rasa damuwa ba, a ce dan adam ba yi da wata damuwa, ko kadan a duniya ba yi shi ba. Sai ka je lahira ne ka ji komai shine ka gamsu da shi, ba ka da matsala. Za ka mu yi kokari mu ji tsoron Allah, mu gyara imaninmu da halayenmu, domin mu je mu samu rayuwa marar matsala. Amma duniya kan akwai matsala, sai dai ka yi maneji ka tafi a hakan din. Amma in kawai gari ka ganka mumini mai tsoron Allah, mai bautan Allah subhanahu wataala, kuna abu sai faranta maka rai, domin akwai abin da kake tsammani a can gaba za a je lahira ka rayu rayuwar da ba ta da damuwa. Allah ya sa mu da cikin bayin sa na gari. Ubangiji ta'ala ya ce, inna Allaha ya'murukum,
inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
وبنجدي تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله إنا أمركم كوكوكي أمانة قوائن لسوك باكو أمانة نموت يباك أجياء وكمير متى كاين سيدي باكا إذن يباك أمانة كريك أمانة كركة سمت أمانة. وإذا حكمتم بين الناس إن ذاكو يحكم في أتكاني متاني أن تقوموا بالعدل الله إنا أمركم كوكو يحكم في تعادل أبامي قسكيا قسكيا kaba mai haƙƙi haƙƙinsa kar ka zalunci wani in ka je lahira Allah sai ya tambaye ka inna allaha ni imma ya'idhukum bihi haƙiƙa ubangiji ta'ala ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi cikin amana inna allaha kana sami'an basira Allah mai ji ne ga abin da kuke faɗa mai ganin abin da kuke aikatawa ne ubangiji ta'ala yana umurtan bayinsa da riƙon amana. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addil amanata ila man itamanaka wa la takum man khanaka. Ka ba da amana zuwa ga wanda ya amince maka, kar ka ha'ince wanda ya ha'ince ka. Wanda ya ha'ince ka ma ba a yadda ka ha'ince shi ba, balle na kuma wanda baka amana bai ha'ince ka ba. Idan mutum kana bin sa haƙƙi, misali a ce kana bin sa 10,000, kai kai ya baka sai yaki ko cinye maka yayi ko zaluntan ka yayi ko kuma bashi ka bashi ya ƙi ya baka, sai wata ran wani ya ce ga 10,000 wane ka kai masa, to bi halatta ka riƙe wannan 10,000 a matsayin wancan 10,000 ka ba, domin ka ha'ince shi duk da cewa shi ma ya ha'ince ka. Amma manzo sun ya ce kar ka ha'ince wanda ya ha'ince ka. Daga nan ne malamai suka ce kamuwa haramun ne, sai ka je ka bashi amanan sa kidin, sai kuma kai ka nemi naka, in ya ƙi ya baka ka kai shi hukuma. To kaga wanda ya ha'ince ka ma ba a yi daka ha'ince shi ba, ballantana wanda ya ha'ince ka ba ya baka amana. Sannan kuma wannan amana da ake cewa a rike dukkanin amanoni gaba daya, haƙoƙin Allah subhanahu wataala da kuma haƙoƙin mutane duka ana buƙatan ka ba da su. Addinin musulunci gaba dayansa amana ne, dole ka rike shi. Ka ɗauki alƙawari tun kana alamu zarri cewa za ka bauta Ubangiji subhanahu wataala, tun a wancan lokacin Allah ta'ala ce alastu birabbikum, ni ba abun bautan ku bane. Qalu bala, kowa ya ce lallai Allah kai ne abun bautan mu. Kowa ya ɗauko alƙawari, ko da ba za ka iya tunawa ba a wancan lokacin, to yanzu an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna maka. Kamar kana yaro ne kai abu ba za ka iya tuna shi ba bayan ka girma sai an tuna maka. To haka addinin musulunci amana ne, kuma Ubangiji ta'ala ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ta'ala yace mun tallata addini, shine amana, mun tallata amanan ga sammai da ƙasa da duwatsu, muka ce ku rike wannan addinin ku bauta Allah da shi, in kun bauta masa inda ya kamata za ku tafi aljanna, idan kuma ba ku yi ba za ku tafi wutar jahannama. Sai suka ji tsoro da sama da ƙasa da duwatsu, suka ce kai suka bara su iya ba, amma su ayin da suke kawai ba aljanna ba wuta. Dan adam da aka tallata masa sai ce zan iya, sai ce zan iya. Allah ta'ala ce dan adam mai yawan jahilci ne kuma mai yawan zalunci ne. To sai dauko amanan maimakon ya rike, sai ya zama galibin ƴan adam ba su rike wannan amanan ba. Kuma Allah ta'ala sai ya tambaye su dangane da wato ainihin wannan amanan. Allah amana ce, Allah ta'ala ya tsora maka. Ko kai kaɗai ne ka yi ta daidai kamar yadda za ka yi ta daidai a cikin jama'a. In ka yi ta a walakance ka ci amanar Allah. Zakka amana ne, kai ka san yawan dukiyanka, ka lissafa ka kasa 40 ka ba da kashi daya, shanunka in 30 ne ka ba da daya, 40 ma ɗaya ne dan shekara 2 zuwa 3, nan daga nan duk 30 daya duk 40, duk 30 dan shekara daya ya shiga na 2, duk 30 dan shekara 2 ya shiga na 3, ka kuma guda 5 za ka ba da wato akuya ko tinciya har zuwa 25 ka fara ba da rakumi, tumaki 40 daya har zuwa 120 ka ba da tumaki guda 2. Amfanin gonanka in na damuna ne ka kasa 10 ka bada kashi daya, in kai ka shayar noman rani ne ka kasa 20 ka bada kashi daya. Wannan amana kai ka san dukiyanka sai za ka lissafa ta, in baka yi daidai ba ka ci amanar Allah, Allah ta'ala zai kama ka ranar kiyama. Wannan azumi amana ne, ba za ka ɓuya ka je ka sha ruwa ba, ko kace abinci ka fito kace kana azumi in ka kace amanar Allah ko da haka dole ne ka kame daga keto a fili har rana ta fadi ba tare da ka ci wani abu ba tare da ka sadu da iyalinka ba dukkanin abin da Allah ya wajabta maka amana ne kuma sai ya tambaye ka ranar alkiyama ka rike amanan ko baka rike ba to haka nan kuma bayin Allah su ma suna da amana akan ka wanda wannan rike amanan shi yake nuna manzala sama yace la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahada lahu babu imani ga wanda bai da amana babu kuma addini ga wanda bai da alkawari zakan ka son ka zama mu'mini mai imani to dole ka zama mai rikon amana shugabanci amana ne in Allah ya baka ko na kasa ko na jaha ko na local government ko na kungiya ko na masallaci ko na jama'an ka kanin wannan amana ne ubangiji ta Allah ya baka idan baka yi amanan ba sai Allah ya tambaye ka kisa da manzo kuma Abu Dharr ya tambaye shi shugabanci sai masa ya Abu Dharr innaha amanatun wa innaha yawm alqiyamati illa man akadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha ya Abu Dharr shugabanci amana ne kuma shugabanci kaskanci ne da nadama ranan alqiyama sai dai wanda ya rike shugabancin da aka bashi sannan kuma ya riki da adalci ya bawa ta kawai shine wanda zai kira gobe kiyama amma duk wanda Allah ya ba shugabanci yace amana to zai kanta kuma sai yayin da dama ranar kiyama wannan kino wannan inuwar kiran sai tallata shi nuna wa halitta al'umma shi ake wannan Allah ya bashi shugabanci amma bai ci amana ba ko da haka ku kalle shi an daga darajansa al-muqsitun yawm al-qiyamati ala manabira min nurin an yamin ar-rahmani wa kilta yadihi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma walu ban manzala kuma yace dukkan masu adalci Allah sai ya daga darajansu ranar kiyama ya dora su kan minbari saboda sun yi adalci a shugabancin su da abinda aka jibinta musu na haƙin al'umma amma idan kai zalunci kuma to zaka je ka hadu da Ubangiji subhanahu wataala kana matan da aka aura maka shi kuma amana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wastahalaltum furujahunna bi kalmatillah ji tsoron Allah dangane da wato iyalenku ku sani cewa kun riki iyalen an ba ku su da amanar Allah abanta ya baka amana ne shine mafi tsada abun da ya mallaka duk duniya ba abun da zaka mallaka mai tsada sama da da sai gashi an haifa maka yarinya kare ne ta ka kula da cinta da shanta da maganin da ka kata a makaranta ka gama sai ka zo ka ba wani sai ko wannan mutumin da ka ba an ka dauke shi da muhimmanci dan da baka yadda da shi ba zaka bashi amanan abun da kafi so kuma ka yafi tsada shi abubuwan da kamar da ko kudi ne yau ka ba mutum ajiya ai ka yadda da shine ballanta na da to duk wanda ya baka yassa ai ya amince da kai ne iza atakum man tarbauna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ku wanda kuka yadda da addinin sa da amanan sa yazo ku aura masa in ba ku yi haka ba za a samu barna a bayan kasa a sai aminta da aka yi da kai sai aka baka yarinyan to kai ki amana idan ba ka ki amana ba tazalunci ubangiji ta Allah ya tambaye ka ranar alkiyama hakanan dukkan sauran haƙoƙi ɗan adam ajiyan da aka baka bashin da aka baka sauran haƙoƙi wanda Allah ta'ala ya dora maka na ciyar da iyalinka da iyayenka da kula da rayuwansu dukkanin wannan amana ne ubangiji ta'ala ya tambaye ka ranar alkiyama idan ka zalunci wani to Allah zai bi masa haƙƙinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim yace la tu'addun al-huquq ila ahliha hatta yuqtassa li shati jamma'i min ash-shati al-qarna lalle kowa ku ba su haƙƙin su bawa kowa haƙƙin sa nan duniya in an ji lahira akwai kitaci za a bi masa kadu za a kwati haƙƙin a bashi dauki ladanka a bashi sai kuma ka tafi wutar jahannama Allah ya sauki manzo kuma yace had dabbobi sai an musu kitaci idan dabba marar bi kaho ta tunkuri marar kaho to marar kahon nan za a sa mata kaho ranar alkiyama a ci tarama kuma tarama bayan sun rama sai a ce ku zama turbaya to ballantana wato ainihin abun da yake mutane ubangiji ta Allah da yi wannan wa'azi yace inna allaha ni'ma ya'izukum bihi madalla da irin wa'azin da Allah yake muku na riko da amana domin ku samu kira gobe kiyama a hukunci a tsakanin bayin Allah da adalci don kar ku yi zalunci ku je ku shiga wutar ranar alkiyama to banji tala ta ya allazina amanu
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا
بنجي تعالى يا ايها الذين امنوا يا كو ودان دكو كاي ايماني عبد الله بن عباس يتي ادن كدي الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا كو ودان دكو كاي ايماني تو ادن كاي مؤمني كاكا دكنينكا كو دي زماني الخير ني اكي امور دانكا دشي كو وني شر ني اكي دناكا ana ce musu ibadatul imaniya suna diwa cikin alqur'ani kira na imani ya ayyuhal ladina amanu ya inda ka mu'mini ne zaka karkata kunninka don Allah yake banci ka nan me ce ya ayyuhan nasu ba kaga ya ayyuhan nasu har kafure sun shiga ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah kafure ma sun shiga amma din da ka ce ya ayyuhal ladina amanu to za mu mulki da kitan aiki ne ko ana ka abu na sharri wanda zai cutar da kai Allah ta'ala ce ya ku wadanda kai imani أطيعوا الله كيوا الله بييا وأطيعوا الرسول كيوا منزون الله صلى الله عليه وسلم بييا وأولي الأمر منكم لكم ما أبو تاج شو أقبلني دم على مي ثم أقوم بييا فإن تنازعتم في شيء إذن كن جايا دنغني دوني أبناء الدين الله فردوه إلى الله كميد شيء إزواج الله وإزواج لتاف الله والرسول كميد شيء إزوا جم زن الله تسمى إجينا رأي كو إزوا جم سنة تباين يا رسول يقول لا أهو كنت على القرآن إذا سنة كربا مكو إجمعكم إن كنتم تؤمنون بالله إن جهركم إيمان إذا الله أن الله را تكاون وتعينهم بكوما anan ubangiji ta'ala yana umurtan mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ati'ullaha wa ati'ur rasula wanda duk wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi Allah man yudai rasula faqad ata Allah duk wanda bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi Allah sai kuma aka ce wa ulil amri minkum da shuwagabanninku da malamanku fassara biyu aka ga ulul amri majinta al amuranku to su malamai suna jikintan al'amuran addininku idan ba ku musu biyayya ba ta ya addininku zai gyaru su ko shugabanni suna jikintan al'amuran rayuwanku idan ba ku musu biyayya ba ya za su muku kwanta ya za su kawo muku ruwan sha ina za su kawo muku tallan tarki da magunguna da asibiti da gina asibiti da sauransu dukkan al'amuran rayuwanku yana hannunsu Allah ya dinka wannan amanan a hannunsu dukiyarku tana hannunsu ta kasa ku musu biyayya domin su ji cikin ku su muku abunta wato ainihin ya kamata amma anan idan muka lura dangane da abun da ya shafi bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ati'ullaha wa ati'ur rasula ati'ullaha ku bi Allah sai mai tawaye ce wa ati'ur rasula ku bi manzo amma wajen bin shugabanni da malamai sai aka ce wa ulil amri minkum da masu jibinta al'amuran ku ba a ce ku bi masu jibinta al'amuran ku ba me yasa saboda shi Allah makauniyar da'a ake masa idan Allah yake kai abu ba ka neman hujja ba za ka ce to me dalili ba dole ka kawai kai ko ka gane hikiman ko baka gane ba idan an ce a manzon Allah ta tsama ya fa hum fitnatun aw yusbahum azabun alim ina ce ta same ka nan duniya ka bata kuma azaba mai radadi a lahira to amma da malami da shugaba shi ba makauniyar ka kai ya dace da na Allah kai in ko bai dace ba ba za ka bi ba shi yasa kawai sai aka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa adiu ulil amri min don ka sani sai ya dace da alqur'ani ko ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka masa amma idan ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zaka masa da'a ba شيء سامزاتهم آيات لي على المرء المسلم الصمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة واجبين يجمعون مسلمي يجمع جنون شو أجبني كم يمسك طاعة matikar ba su umurce shi da sabon Allah ba idan sun umurce shi da sabon Allah babu ji babu bi la da atali makhluqin fi masiyatil khaliq saboda idan ka bi shi akan sabon Allah ka fifita shi akan Allah kenan idan ka bi shi akan saba manzala ta sama ka fifita shi akan manzala ta sama wannan shine abin da Yahudawa suka yi sai Allah ta'ala yace sun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malaman su da waliyan su sune abubuwan bautan su ba Allah ba ajibin hati a taida ya yahudanci yayi addini yahudi sai ce ya rasulullahi lasna na'buduhum babu ta musu muke ba sai manzon Allah ya ce basu kasance suna halalta muku haram ba ku yadda ya wannan haka ne basu kasance suna haramta muku halal ba kuma ku yadda haka ne Allah ya haramta abu su ce halal sai ku yadda Allah ya halalta abu su ce haramun sai ku yadda ba ku haka yace muna yi sai ce fatika ibadatuhum wannan shine bauta musu din idan shugaba zai gaya maka abin da ya saba wa Allah ko ya saba manzon Allah karkabi dan la da'ata li makhluqin fi ma ta'til khaliq wa za abi shi ba anan shi yasa aka ce wa ulil amri minkum kaga ala basiratin kenan idan yayi haka yana bukatan a fadakar da shi a ce a wannan ya saba wa Allah ya saba manzon Allah to kawo wani umurni daban wannan kan Allah ya riga ka ba da shi da manzon Allah ta sanwa kuma ba za mu maka biyayya mu saba wa Allah mu saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne yace abi shi wa gabanin to sai za a saba masa kuma don a wajen bin su manzo Allah subhanahu yace abi shugabannin to ya zaka saba wa manzon Allah kuma wajen bin shugaba kai kenan umurnin su yana gaba da umurnin shugaba haka nan shi ma malami duk yanda ya tumbatsa ilimi komin walittakansa komin tsoron Allahnsa in ya gaya maka abin da ya saba wa Allah ba zaka bi ba in ya gaya maka abin da ya saba manzo Allah ba zaka bi ba bin Allah da bin manzon Allah shine a gaba to amma yan bidiya ba su gane wannan ba idan malamin su ko waliyansu suka ba su umarni da ya saba Qur'ani da hadisi Qur'ani sun fi sanin hadisin wannan wahayin shedan ne ko da sun fi sanin Qur'ani da hadisi ai su ba ma'asumai bane ba annaba bane za su iya bin son zuciyansu shi yasa ba a ce ka bi su kawai ka bi su ba a'a in sun bi Allah sun bi manzon Allah ne sai ka bi su la ta'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla ba biyayya ga wanda bai bi Allah da manzonsa ba ina yadda kila sun fi ni sanin Qur'ani da hadisi amma kuma fa su ba annabawa bane ba ma'asumai bane suna iya saba wa Allah suna iya bin son zuciyansu to a ina ne kuma aka ce in bi su akan bin son zuciyansu babu sai idan akan gaskiya suke sai ka musu biyayya hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim sina Ali yake manzo Allah ta sama ya aika wani ya sanya wani ya zama shugaba bisa wata safiya wani yaki ne manzo Allah ya tura sai ya natsa wani yace to wannan shine shugaban ku wani mutum ne daga cikin ansarawa yace wannan shine shugaban ku kuma sa biyayya ka san bin shugaba kuma wajibi ne shikenan ana tafiya ana tafiya sai suka dan fusata da shi suka bata masa da kila ba su wani umarni ba su bi ba sai ji haushin su sai ya ce musu ni kam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku min da'a bane suka ce eh yace mu maka da'a sai ya ce to kuje ku nemo itace aka je aka dinga tara kirare ana ta tara itace sai ce to a sa masa wuta sai aka bunkawa itacen wuta yana ci sai ce to kuje ku shiga cikin wutan nan a to ba an ce a masa da'a ba sai ce kuje ku shiga wutan wasu daga cikin su sun zabura da su je su shiga wuta tunda manzo Allah ya ce ayi masa biyayya sai wani matashi sai ce kai ku daga tafa wai me yasa muka zo wajen manzo Allah ne ba mun fito daga wuta bane ai don kar mu fada wuta ne muka zo muna yi manzon Allah biyayya sannan kuma yanzu mu je mu fada wuta ai an gudu ba tsira ba kenan sai ce a ku da ta tare mu je mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je sai suka kisu mar biyayya anan sai suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce law dakhaltumuha lama kharajtum abada da kun shiga wutan nan ba za ku fita ba har abada inna mata'atu fil ma'ruf ana yi wa shugabanni biyayya ne a abun da aka sani a shari'a ba abun da ya saba wa shari'a ba da kun shiga da kun hada ka kanku kai a banza to kaga a ce ba a yi wa shugabanni ta abun da ya saba wa Allah amma ka duba imani irin na sabai wasu har sun zabura da su je su shiga wutan to ni matashi kaga matasan suna da ranan su su ma wani mai tawaye sai tawaye zai amfani ko shi ma taurin kan yana da amfani wani lokacin ka tsaya ka jajurce to ba duk abin da aka ce maka kai kawai shi ke dan sai kai ba ka tsaya kai lissafi gali mutane ba sa amfani da kokolwan su sai ka sai aka yi nazari tukunna kafin kai abun daidai ne abun ko kuskure ne shikenan sai wannan matashin sai ya tace su kuma sai ya zama ra'ayinsa shine daidai manzo Allah ya ce to ai da'an da nace ku shugabannin idan bai saba wa shari'a bane amma ya saba wa shari'a ba ai yadda ba shikenan sai suka samu mafita manzo Allah ta sama wani hadisi yace isma'u wa ati'u wa in umira alaikum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba ku bi ku saurari maganganun shugabannin ku kuma ku bi kuma koda an shugabantar muku da bawa bahabashi bakar fata din Ethiopia kuna Laraba Qurayshawa so wani da bakar fata sai zama shine shugaban ku kuma kai koda bawa ne ba da ba kuma koda gashin sa yana dukulkule kaman zabibi kazan ba lari bai shiga gashin sa sumun ne kawai zai yafa shi ba amma bakake galibi gashin su a dudunkule yake inda aka gane wanda ba balarabe ba kenan yanzu balarabe ko baki ne kana iya gane shi ta hanyar gashin sa ko bakin balarabe yanzu haka a Saudiya akwai bakake kuma larabawa ne masu irin fatan mun nan bakake saboda haka amma ya zakai ka gane balarabe ne gashin sa irin na laraba manzo Allah ya ce to ko da gashin sa a dudunkule yake bawa ne ya shugabance ku to ku yi masa biyayya kenan shugabancin nan ko kwatansa mutum yayi wajibi ne a masa biyayya nitsan ba sabon Allah yake aiwa ko da abun nan me yake cewa abun ne magudin zabe ko da cuwa-cuwa aka yi ko magudi aka yi aka ce ya ci zabe to in dai ya haukar da mulkin kuma dole ka masa biyayya ko da rashin masa biyayya akwai tsana a ciki dai zai kama kakkashe ku yana da karfi na gwamnati ko ya wahalar da ku a mulkin sa sai ku yi masa biyayya ko da kwace yayi ko da magudi aka yi yace sakacinku ne go sakacinku ne ya jawo hakan din kuma halayenku ne yasa ake tsora muku shugabanni azzalumai to ko azzalumin ne dole ku kuma su biyayya babu yanda ka iya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim manzon Allah kuma ya ce marra min amirihi shay'an fakarihahu falyasbir fa innahu laysa ahadun yufariqu al-jama'ata shibran fayamut illa mata mitatan jahiliya manzo sai ce duk wanda ya ga wani abu da baya so dangane da shugaban sa to yayi hakuri yayi hakuri kawai ya masa biyayya haka domin dukkan wanda ya tsirbu ga jama'a ko da taki dai ne yace shi yayi tawaye bai zai wa shugabancin da'a ba sai ya mutu a haka to yayi mutu a irin ta jahiliya hadisin bukhari da muslim ya kaiya haka Allah ya jarrabe ka da shugabanni wayanda ba na gari ba kuma dole ka ka musu biyayya a haka a sai idan ana cewa ayi wa shugabanni biyayya ba fa wai don shugabannin bane fa ku fahimta don kai ka kukuta da imanin ka ne ka bi abinda addinin ka yake so kar ka je ka jawa mutane bala'i a zo a dinga kashe jama'a ban gaira ba dalili tawayen wani amfani yake yi wanda suke daukan makamai suna yaƙin shugabanni yanzu shugabannin suke kashewa ne ba talakawan ake kashewa ba su ba suna da tsaro ba suna da nasu tsaron duk bala'in zai koma wa talakawan ne to shi yasa tawayen bai da amfani ita shari'a take ta cewa a musu da'an a cikin sahih muslim manzo Allah ya ce man khala ayatan min ta'atin yaki Allah yawm alqiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa ala unqihi bai'atun mata mitatan jahiliya duk wanda cire hannunsa dangane da da'an shugabanni yace shi ba wani shugaba da ya isa masa biyayya zai hadu da Allah ta'ala bai da hujja kuma idan ya mutu ba tare da wannan biyayyan ba ya mutu mutuwa irin ta jahiliya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana maganan ayyuwa shugabanni biyayya wallahi ba don shugabannin bane ba su isa ba saboda addinin mu ne yake mu yi haka manzon Allah ne ta sama yake ayi Allah ne yake ayi amma yayi kadan shugaban yana azzalumi kuma mai wa'azi malami ya zaina cewa a masa biyayya shi din waye mai zai faka amma Allah ta'ala ne yake ayi hakan manzon sama yake ayi sahab mazala yace wa sahabbai za a samu shugabanni azzalumai bayan ku azzalumai suka ce ya zaka umurce mu me zaka umurce mu da shi manzo sama yace ku ba su haƙƙin su kuma ku nemi haƙƙin ku a wajen Allah cikin nan ta kare ma kai ma in baka ba shi haƙƙin ka ba sai Allah ya tambaye ka akwai haƙƙin shugaban a kanka akwai haƙƙin ka a kansa to sai zama kai baka ba shi naka ba to ya zaka ka nemi naka sai ku ba su ku yi hakuri wani hadisi yace isbiru hatta talqauni ala alhawd ku yi haƙuri har sai mun haɗu a tafkina za su gane kuskuren su sai mun haɗu a inda ake bada ruwan alkausara a lahira in ga ƙiba ina ba ku so kuma ana koran su amma a nan duniya babu yanda ka iya dole ka ne so ba daidai bane ana dora mutane akan tawaye wa shugabanni ba daidai bane kuma yanzu tawaye wa shugabanni ma ai cin kasuwa ne wallahi cin kasuwa ne galibi malamin je zo yana ifo yana gaya talaka abinda suke so ne din yanzu talaka malamin zaka zo kana gargazan shugabanni wallahi sai karasa inda zaka sa jama'a kabbarori sai an rasa inda za a yi kamar za a tashi garin ko masallacin abinda suke so kenan an so ta musu inda yake musu gaigayi idan kai haka sai ka zo ka jawo abin nan talakawan sai su ji suna son ka shugabannin kuwa sai su tsorita da kai to sai a kama neman ka kuma ana neman ka domin ka jawo musu baraka ka jawo musu tawaye sai a dan neme ka dan ja ka gefe a dan baka wata leda sai kenan ka tafi sai a ji shiru kwana biyu baka motsa ba sai can in an manta da shi kuma sai sake tara gargazan malam sai ta da hankali sai a sake neman sa an manta da shi ne sai a zo a ɗauki wani ɗan katon sai a bashi sai a ji ya buɗe ga kuɗi ne sai a ji ya lafa ko kuna nan kuna ta masa kabbarori a sai kwasto abin nan jari ne kawai kuɗin jarinsa ne kawai ya samu kwastomomi ne ba ku sani ba wallahi galibi abin da ake kenan kun ji na ce muku wallahi kuma ba za su faɗa a wajen wa'azin ba amma a sirrance in kana tattaunawa da su wallahi tallahi za su gaya maka to me amfaninsa ka zo ka faɗi abu ba don Allah ba me amfani ka zo ka tada ƙura ba don Allah kake ba mutane ya kamata su ji tsoron Allah kowa ka gaya masa haƙƙinsa ka gaya wa talaka haƙƙinsa akan shugabansa ka gaya shugabanni haƙƙinsu akan talakawansu ba sai ka zo ka tada hankali ka tada bode ba an zo ana maka kabbara ana cewa ai wani bai da tsoro ana ta zuga kawai baka da tsoro kana jin daɗi kuma ba don Allah kake ba ka sani wallahi ka sani akwai manufan da ya sa mutum ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da kai shi ba don Allah ba wallahi aikin banza ne to da haka in ka ce a zo a yi wa shugabanni biyayya za a tuhume ka ko an tan baka wani abu to in ka zo kana cewa musu tawaye ma haka ne kai shi din ne ma za su neme ka wallahi in ka zo kana cewa musu biyayya ba wanda zai neme ka ai ka musu abin da suke so to kai damuwa ne kai matsala ne a wurinsu amma da za ka zo ka tada hankali a musu tawaye wallahi sai sun neme ka don ka zame musu matsala sai an yanda za a fiye ka to ya kamata masu sauraro su gane shugabanni dole a musu biyayya saboda Allah ya ce a musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a musu amma ba don su din ba don su din ba don ka tsira da imaninka da addininka shikenan magana ta kare me kake nema a wurin su nemi haƙƙinka a wurin Allah ta'ala in ba su baka ba Allah ta'ala sai ya baka saboda haka in ka dogara da su kuma sai Allah ya tsare ka da su su yi ta tantana maka wato ainihin azaba da kuda su tantana maka kuda ka Allah ya sauke ubangiji ta'ala ya ce fa in tanazatum fi shay'in idan kuka yi jayayya dangane da hukuncin wani abu فردوه إلى الله والرسول فكما إذوا قال القرآن إلى سنة وما اختلفتم فيه من شيء فهكموا إلى الله دو أمن دو كي ساباني وكن تسينا وجن الله وينزد أجائيا دم على ميسك أي دا كتي أكا أبن دي شافي الديني دا كوا زي سوك زي أجي سن زوتي أنسا أكوما قرآن دا حديثي أغانو إلا قسكي أنتكي أي دا أنسا موركا شيس الله تعالى إن كني إيماني دا الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر in da kun yi imani da Allah da ranar lahira tsakani da Allah gaskiyan kuke nema to ku koma zuwa ga Qur'ani da hadisi zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yake alkhairi kuma shine mafi kyawun makoma don maka koma Qur'ani da hadisi ba ina zaka koma ba inda zaka koma saboda haka alqur'ani akwai hukunce hukunce a cikin sa idan baka samu ba akwai a sunna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi kun saukar manzo Allah alqur'ani kuma yana bayyana mutane abin da aka saukar sannan kuma a sunnansa kuma wannan ni'ima ce babba da aka mana ni'iman alqur'ani da sunna idan abun nan a cikin qur'ani yake ka da tashi hankali ne in ka faɗe shi idan a sunna yake ka da tashi hankali kana tsoro wani ya kalubalance ka ne kuma kana da shakka cikin abin da kake na addini baka da shakka a ciki ko kadan sai ya zaka bar alqur'ani da sunna ka koma wani abu wanda ubangiji ta'ala yana faɗa mana falalan da wato yayi mana a cikin suratu ali imran yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da a cikin bata muke Allah ya mana baiwa aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu mutun yake mu yana karanta mana ayoyin Allah yana tsarkake mu daga daudan shirka hasada duk wani abu na munafurci sannan yana koya mana alqur'ani da sunnansa shine falalan in ka kauce alqur'ani da sunnan bata zaka yi to me yasa kai ba zaka ajiye ra'ayinka ba ni in ajiye nawa mu dawo kan qur'ani da sunna shikenan magana ta kare addini ne yana cikin qur'ani da sunna ne idan ba mu dawo qur'ani da sunna ba kowa son zuciyarsa zai fada kuma in ra'ayi ne ko hankali kowa irin tunaninsa daban ne taya zamu yi mu hadu zai yi mu ittifaqi akan abuwa to Allah ta'ala ne yake cewa in kun yi jayayya akan abu ku koma Qur'ani da sunna to idan kuka koma Qur'ani da sunnan kuma sai kuka yi jayayya wajen fassara wannan ya fassara ta ban yace ga inda ayan take nufi wannan yace ga inda take nufi to a koma fassaran babata idan hadisi ne wannan yace ga inda yake nufi wannan yace ga inda a koma sharhin magabata sun riga sun yi bayani sabon manzon Allah sun yi aiki da Qur'ani da hadisi an ga yanda suka aiki da shi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina idan kace kuma zaka fassara Qur'ani da ra'ayinka zaka fassara hadisin da ra'ayinka to nan ma zaka je ka shiga bata don ubangiji ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba manzo sama ya bi hanyar da ba ta mu'mine ba ita ce hanyar sahabbai da tabi'i da tabi'ut tabi'ina ya zama fahimtan ka daban ne za ka kawata maka wannan abin da kake yi na fahimtan ka din na bidiyoyin ka na kurakuren naka ka dinga ganin akan daidai kake a ƙarshe aje aje faka wutar jahannama hirka wutar jahannama saboda ka dole ka ji wato fahimtan magabata shine al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma dole ya ilimi na al-qur'ani da sunna a bisa fahimtan wato ainihin magabata din mai son gaskiya ya koma qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ba haka ba to kuma mutun kata yake nema sai ubangiji ta'ala ya ce alam tara ila alladhina
yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
وبنجدي تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون تجئزوا أقوين سكرية أنهم آمنوا بما أنزل إليك cewa sun yi imani da abun da aka saukar maka sune munafukai wa ma umzila min qablika da abun da aka saukar kafinka na at-taura da injila amma kuma yuriduna an yatahakamu ila taguti suna son su je su kai hukuncen su zuwa ga tagutu wato shi ne Ka'ab bin Ashraf wa qad umiru an yakfuru bihi alhalin an umurce su su kafirce masa su bujire masa duk abun da ba qur'ani ba ba a hukunci da shi duk abin da ba shari'ar musulunci ba ba ya dai hukunci da shi ake hukunci da shi ba na Allah ba wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida su bata wanda take mai nisa wato anan hijima ne ya hadu tsakanin wani munafiki da wani bayhudi sai ta tafi wajen manzo Ibn Ashara ne don Ka'ab bin Ashara yana karban cin hanci shugaban Yahudawa kenan in ka bai cin hanci sai ya maka shari'a yanda kake so Yahudi ya san wannan sai ya ce a tafi wajen manzo Allah da sallama shi ko munafiki sai ya ce a tafi wajen Ka'ab bin Ashara shine bai da gaskiya saboda yaje ya bada cin hanci a bashi gaskiya to shine sai su kai wannan yace shi bai Yahudi yace bainana wa bainaka Muhammadun tsakanina da kai shine Muhammadu kaje wajen muje wajen Muhammadu ya mana hukunci shi ko ba Yahude ki sai bainana wa bainaka Ka'ab bin Ashraf tsakaina da kai aje wajen Ka'ab wato ainihin bin Ashraf saboda haka sai aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yayi wannan hukuncin sai ya gano cewa munafikin nan bai da gaskiya ne shi yasa baya son a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya sa rigar musulunci ne a zahiri shi musulmi ne amma a batini kuma ba musulmi bane saboda haka manzo Allah sallama yayi hukunci ya bawa munafikin nan rashin gaskiya aka bawa ba Yahudi gaskiya to bayan an gama wannan hukuncin shi munafikin nan sai kai shi bai da hukuncin nan ba tafi wajen Umar sai aka je wajen Sayyidina Umar ina zuwa wajen Sayyidina Umar aka masa sallama ya fito me yake faruwa sai aka ce ai mun je ne Yahudi ya ce mun je wajen Muhammadu ne ya mana hukunci amma wannan ya ce bai yarda da wannan hukuncin ba shine ya ce mu zo wurin ka ka sake mana wannan hukunci din sai ya ce to ina zuwa ina shiga dauko kuku sai zo kawai ya fille wuyan munafikin nan kaga wannan saboda ya san bai da gaskiya ne to idan kai adali ne duk azalimi yana tsoron kawo shari'a wurin ka amma idan kana karban cin hanci to kowa ma zai iya kawo shari'a wurin ka kuma duk mutumin da yake son gaskiya kuma bai zai so a kawo shari'an nan gurin ka ba. Saboda haka alƙalai mu ku ji tsoron Allah, daina karɓan cin hanci, ku dinga hukunci na gaskiya. Kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bihi, dukkan naman da ya tsiro da sawabin cin hanci to wuta ita ta fita canta da shi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu dinga yin gaskiya a cikin hukunce-hukuncenmu domin a samu adalci. Wato duniyan nan fa yanda ta lalace abun ya wuce misali ba. Ba wai shugabanni kawai ba, alƙalai, yanda a shari'a ta lalace alƙalanci ya lalace, wannan kawai ya isa Allah ya jarabe mu da masifo kala-kala. Wannan kawai ya isa. Saboda haka tunda shugabannin su ma a lalace suke galibinsu, to sai alƙalai ma suka zama galibinsu lalatattu ne. To saboda haka ina za a yi gaskiya? Ba za a taɓa yin gaskiya ba. So mu ji tsoron Allah, wannan ayan dan sake fassara ta insha Allah gobe da izinin Allah, lokaci yayi za mu tsaya nan, ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mata take malam kimanin shekara 23 da suka wuce na sha azumi sanadin na aihu a cikin watan Ramadan, sai aka ce mini ba sai na biya ba. Daga baya kuma na ji masu wa'azi suna bayani akan cewa in dai mutum ya sha azumi wajibi bai biya, ya za ta yi?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Inda zaki sai ki biya din, tunda yanzu ilimi ya zo miki sai ki biya. A sakacin da kika yi a baya za a baki uzuri, saboda kin samu wata fatawa ne da take cewa ba sai kin biya ba cewa zaki yi. So da haka yanzu biya kawai zaki, ba sai kin saki cewa ba. Nan
wannan kuma ta ce, malam menene hukunci matar da mijinta ya rasu sai ta kike ta kaba?
Wato kamar ya ta kike ta kaba kawai sai ta yi aure bayan mijinta ya rasu? Ayan ta yi aure ba ta yi ta kaba ba, to wannan auren sunansa ɓacicce, saboda haka babu auren kenan kwata-kwata. Saboda haka dole a rusa wannan auren, domin aure a cikin idda ta yi kenan. Duk malamai sun yi ijma'i, aure a cikin idda ɓacaccen aure ne, ko na saki ne ko na rasuwa ne. Amma idan tana nufin bata bar ado ba, ta daina fita ba, amma ta yi wata 4 da kwana 10 kafin ta yi aure, wannan an yi auren, auren ya yi kuma ta ɗau alhaki, ta saba wa Allah, bata bi umarnin Allah ba na zaman gida wata 4 da kwana 10 da rashin ado, wannan laifi ne, ta tuba ta koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dai zaman wata 4 da kwana 10 wannan wajibi ne kafin ta yi aure, saboda ubangiji ta'ala ya ce wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وتأخذ إذا كان قوم الدولة تجرى كاسم أوري. إن كاسم وتأخذ إذا كان قوم تأوري توانا أوري مبابوش.
وانا كما تكتش يا مالام أزميني نشاء أسنة دين نائه كما لا شيء قلو.
Sabin ta haihu tana nufin ba jini ta haihu kenan, tunda ta ce lafiya kalam. To idan mace ta haihu babu jini, ai wajibinta ne ta yi azumi. Jinin ne yake hana yin azumi din shi, jinin biki. So yanzu kuma ana binki bakin wannan azumin, baki biya ba, ko da jinin ko ba jinin, dole ki ne ki rama wannan azumin da ake binki. Kuma yanzu kina sharwa, sharwa yana hana azumi ne. Ina mamakin matan nan malam, wai mace ce mako tana sharwa ba ta yi azumi ba, ko tana da ciki ba ta yi azumi ba? Ba kowane ciki ba ne yake hana azumi, ba kowane sharwa ne yake hana azumi ba. Wasu kawai sun ɗauka rungume aka musu, kawai mace tana da ciki kawai sai ta cin tuwo da yara da rana, wai ita an ce mata abin nan za ta ciyar? Ba gaskiya ba ne. Sai idan kin za ki galabaita ne kamar marar lafiya, za ki zama marar lafiya, za ki shiga kunci su ki sha, kuma ramawa za ki nan ma ba ciyarwa ba. Haka nan mai shayarwa idan za ta galabaita ko ɗanta zai galabaita da take shayarwa, to nan ne za ta sha kuma ta rama daga baya. Amma wai ba wai kasancewanta kawai mai shayarwa ta ce ba za ta yi azumi ba, wannan kuskure ne. Na'am
malam, menene hukuncin mutumin da yake yin sallah baya natsuwa yana rawa, sai ka ga kaman yana tafiya yana dawowa?
To ai wa tumani ya tafi sallah, za ka ci a nitsu a sallah, ai rawan ne ba a son a yi ko? Ka tsaya chat. Akwai ali itidalu, akwai abdumanina. Ali itidal shine ka tsaya ka daidaita a sallanka, kada ka yi ka karkace dama, ka karkace hagu. Sannan akwai nitsuwa kuma banda yawan motsi motsi, kawai ka nitsu kawai a sallanka. Saboda haka duk wanda yake wannan, ai wasa yake a sallah. To in rawan yayi yawa kaga zai bata maka sallah. saboda haka babu rawa a ciki ko wani ce motsin dan an ce rawa kan kaga an shiga wani babin daban kenan saboda haka kane so ku tsaya chat da mike sannan kuma kowace gaba ya zama tana inda take karkajin ga motsa ta in ka zo ruku'u ko taguwa daga ruku'u
malam ya halatta abi masbuki masbuki sallah ko kuma sallah nafila
ya halatta abi masbuki sallah shine wanda ya samu wato ya samu raka'a rako'i gaba ɗaya ba tare da liman kuma ya samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku sai wani ya zo shi kuma bai samu raka'a ko ɗaya ba zai iya jona masa a bisa zancen da ya fi inganci saboda inda liman alwalansa ta warware sai ya jawo wani ya ci gaba da sallah ai kuma dama ma mu ne ya jawo kenan yanzu ya zama liman ko kuma ma ya zama mazbuki akwai raka'a ɗaya bai samu ba zai ci gaba da wannan limancin idan ya gama sallar liman su mamu da suka samu cikin sallah su zauna in ya tashi ya kara raka'a ɗayansa ya sallame su sallame to kaga ai mazbuki yayi limanci mamu yayi limanci kenan saboda haka ya halatta sannan na biyu yace mai nafila ma zance mafi inganci ya halatta a bi shi sallah to wanda mai farilla yake bin mai nafila yake bin mai farilla to mai farilla ma ya halatta bi ya bi mai nafila na'am
malam mutumin da yayi zakka noman rani ya zai fitar da zakkan kuma ya halatta ya fitar
sai na faɗa a cikin karatu bacci yake ne ko kuma ya turo wasiƙan tun kafin tambayan kafin karatu na ce wanda ya noman rani ya 20 kaga shi an sauƙaƙe masa ne saboda wahalan da yayi na bayi na shayar da dagonansa da yayi amma noman tamuna ne 10 ka kasa ka bada ɗaya kuma wajibi ne ka bada zakka
ya ce malam suna yin sallah ba kiran sallah haka kawai za a tada sallah farilla a yi ya matsayin sallarsu
sallarsu ta yi amma dai son samu a kira sallah ɗin kiran sallan sunna ne ya kamata a kira sallan kafin a yi wato irin jam'i da ake a cikin kasuwa haka a bakin shaguna a kira sallan ba ma sallan ta yi sai an bar sunna mai muhimmanci
wannan yake cewa malam wani ne ya amince da ni yace da ni in ɗauki duk abin da nake bukata na wannan dukiyar shi da nake jira masa din to malam ya halatta in ware wani bangare a cikin dukiyar ni ma ina juyawa da shi ba tare da sanin shi ba
ai wannan ha'inci kenan ai bai baka izinin wannan ba idan yace zaka iya bukatunka to zaka yi ne bil ma'ruf wanda a al'adance ba za a ce ka wuce gona da iri ba haka a shari'ance lokacin da Hindu ta kawo karan mijinta Abu Sufyan cewa mutum ne mai komro baya bata abin da zai ishe ta ita da iyalinsa za ta iya ɗauka a ɓoye daga sito ɗin kuma yana hannunta wanda da samaya ce ku zai ma ya cike wanda yake bil ma'ruf za ki iya ɗauka amma a abin sani da al'ada al'adance abin da ya ka ɗauka nan shi ya cancanta ki ɗauka to haka idan kana da mai gida kai ka yaron shago ne sai ce yanzu ba sai an sallame ka ba ka dinga sallaman kanka to sai ka sallami kanka wanda in a al'ada ne ma haka ya kamata a sallame ka ba za ka wuce gona da iri ba kar ka je ka barnata masa dukiyarka idan da za ka yi a al'adance dama irin ta ya kamata ka yi sai ka je ka dinka ɗan abincinka tafininka da sauransu duk ya baka dama to sai ka duba me matsayinka a shago yanzu akwai yara guda uku akwai kowa da matsayinsa abin da shi babban zai kashe kila kai tun da matsayinka zai kai nasa ba irinsa za ka dinga kashewa ba irinsa za ka dinga ɗauka ba kun fahimta saboda haka in an ce ka sallami kanka za ka sallama ne gwargwadon abin da ya kamata ka sallami kanka wanda bai wuce gona da iri ba amma ka je ka ware wasu kuɗi daban kuma wai kana juya su wannan kuma ya ha'inci ne ya bai ce maka ka ɗauki jari a cikin kasuwar ba ko a shagon ba inda ya ce ka ɗebi jari a cikin shagon duk yadda kake so wannan sai ka ɗiba kuma ka je ka ware wani abu kana juya shi amma in kai wannan ba tare da izininsa ba to wannan kuma ha'inci ne Ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama masu roƙon addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين